بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا لتنم sha uku ga watan tara watan Ramadana hijira 1447 wanda ta yi daidai da 2 ga watan uku miladiya 2026. Har yanzu muna cikin sura ta 43, ita ce suratul Zukhruf. A jiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta 45, faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badu. Yau bi idnillahi ta'ala za mu fara kan aya ta 46, faɗin Allah ta'ala, wa laqad arsalna Musa bi ayatina. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين.
ما لا يتشي قد ذكر الله في أول السورة قوله وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Allah ta'ala ya ammata mana a farko-farkon wannan sura cewa da yawa mun aiko manzanni, mana Allah ta'ala ya aiko manzanni masu yawa waɗanda suka gabata cikin al'ummatai na farko, kuma waɗannan manzanni babu wata al'umma cikin waɗannan al'ummatai da manzo ya zo masa face sai sun kasance masu izgili ga wannan manzo. Allah ya ce muka halakar da wato al'umar da ma suke su ne mafiya tsananin ƙarfi, kuma wato labarinsu ya shuɗe. Wasaka ba da zalika tazkira bi Ibrahim alayhi salam a ƙauye, sannan bayan an taho kuma sai Allah ya ƙara kawo wani tunatarwar da annabi Ibrahim alayhi salam tare da mutanensa da kuma abin da ya faru na makomar waɗanda suka yi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan nan sai Allah ya biyo baya da bayanin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da azzalimai daga cikin mutanansa masu izgili ga addinin musulunci. Wannan sai manzon Allah ya kwatanta wannan hali da kuma halin mutanen annabi Musa ko annabi Musa tare da Fir'auna, wanda a waɗannan ayoyi Allah ta'ala zai buga mana misali ya kwatanta mana kamanceceniya tsakanin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinci kansa a ciki da kuma halin da annabi Musa wanda ya gabace shi shi ma ya fuskanta. Sa'an nan za a yi bayanin kuma halin da Fir'auna da mutanensa suka kasance ya yi kama shi ma da halin da waɗannan azzalimai cikin kafiran Qurayshawa suka kasance, wanda ƙarshe dai makomar shi ne Allah ta'ala ya halaka su. To Allah yana buga wannan misalai ne da ƙissoshin domin su zama izina. Shi sa labari a Ƙur'ani ko ƙissa ba manufarta kawai a saurara a ji daɗi ta ƙayatar ba, a'a manufarta ta ba da izina a kalli al'ummatan da suka yi abin kirki, me suka yi na kirki, Allah ya ɗaga matsayinsu ya yarda da su ya sa su cikin alkhairi a koyi da wannan alayya. Sannan a fahimci cewa in aka ɗabi'antu da irin ɗabi'unsu Allah ta'ala zai kai mutum irin matsayin da suka kai sana'a kalli kuma al'ummatan da suka kangare suka yi tawaye suka butulce mu Allah ya makomarsu ta kasance dan ita ma al'umma a yau ta dau darasi in fa ta kangare ta wato yi girman kai tai fito na fito da umarnin Allah to irin abin da ya samu waccan al'umma da ta gabata irin wannan abin shi zai same ta shi yasa sai Allah ta'ala ya ce wa laqad arsalna Musa Allah ya ce hakika mun aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam bi ayatina da ayoyin mu ayoyi annabi malamai suka ce sune mu'jizozi da Allah subhanahu wata'ala ya azurta annabi Musa da su waɗanda suke nuni karara izuwa ga gaskiyar annabtar annabi Musa alaihi salatu wassalam da gaskiyar manzancinsa Allah ya ce mun aiko annabi Musa da waɗannan mu'jizozi ne ila fir'auna izuwa ga fir'aunu wa mala'ihi da manya-manyan wato masu daraja cikin mutanensa domin al-mala'u kalma ce da take ɗaukan manya-manyan gani su ne masu faɗa aji da sauran mawadata da waɗanda suke jin sun kai matsayi na girma da mulki waɗannan su ake ce ma al-mala'u domin da su ne ake tafiyar da komai a gari to Allah ya ce mun tura annabi Musa da waɗannan mu'jizozi namu zuwa ga fir'auna da kuma manya-manyan wato mutane da ke fadarsa waɗanda suke masu daraja a gunsa fakala da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo gurin fir'auna da wannan jama'a tasa sai ya ce da su inni lallai tabbas ni rasul rabbil alamin ni ubangiji ne ni manzo ne na ubangijin talikai mana ni manzo ne na Allah ta'ala makaginku domin kalmar ar-rabbu ubangiji tana daukan ma'anar mahalicci mai rayawa mai kashewa mai azurtawa mai hanawa mai tsara dukkanin al'amura to ma'ana kamar annabi Musa yana cewa da su ku sani ni manzo ne jakada ne daga Allah ta'ala wanda shi ya halicce ku shi yake raya ku shi zai kashe ku shi yake azurta ku shi ne kuma yake tsara dukkanin al'amuran ku mana ba fir'auna ba domin a lokacin fir'auna yana cewa shi ma ubangiji ne shi ma makagi ne gawa ga halitta shi ke azurta su saboda haka sai annabi Musa ya ce musu ni manzo ne daga ubangijin talikai al'alam shine duk abin da yake ba Allah ba wannan ya kunshi ɗan adam aljanu da ita duniyar da komai da komai in dai ba Allah subhanahu wata'ala ba sunansa alam mana yace to ni ne makagi na me na wato talikai baki daya wannan aya ta nuna kenan Allah ya aika annabi Musa tattare da wato mu'jizozi kamar yadda a wani wurin Allah ya faɗi ire-iren waɗannan mu'jizozin ya ce wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyina Allah ya ce hakika mun ba mu annabi Musa wasu ayoyi ma'ana wasu mu'jizozi guda tara manya-manyan mu'jizozi har guda tara an ba shi sanda wanda in ya ne ya sake ta sai ta zama macijiya an ba shi haske na hannu in ya zura hannunsa daga ƙarƙashin wato ƙasan hannunsa ko hammatarsa ya zaro hannun sai ya dinga wani irin haske sa'an nan ga kuma abubuwa da Allah ya jarrabu banu Isra'ila da su a wani wurin Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين كذا وانا اتما آيات ولقد أخذنا بني إسرائيل بالسمين كذا نما أنكاما صدفاري ونقص من الثمرات كوايا كايا مرمري وانا ما دمو جلوزيني رأى الله تعالى يأيقو النبي موسى دسو دومنس زمو تناكر وغسو wato fir'auna da kuma mutanansa. Bayan annabi Musa ya ce da su, ni manzo ne daga Allah ta'ala ubangijin talikai, mai Fir'auna yake. Na'am.
Falamma ja'ahum bi'ayatina idza hum minha yadhhakun. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.
الله سبحانه وتعالى يقول فلما جاءهم بآياتنا يا عند النبي موسى عليه الصلاة والسلام يزوم سد آيو يمو منايته وفرعون دوتنا مؤجزوزي وانده مكتر ففيش دسو idza hum min ayat hakuna, sai ga Fir'auna da mutanansa suna dariya ga annabi Musa, dariya ta izgili da shakiyanci, mana suna dariya kan cewa yayi da'awar shi manzo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma dariyar da take nuna ƙaryatawa da shakiyanci. Malamai suke cewa wannan kaman irin yadda mushrikan Qurayshawa su ma lokacin da manzon Allah ya zo ya ce da su su bautata ma Allah shi kadai, su ma aka suka dinga shakiyanci suna dariya, har suna cewa aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Kaga kenan akwai kamanceceniya a tattare da abin da ya faru ga annabi Musa alaihi salam da kuma abin da ya faru ga fiyayyen alita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Malam Tabari yace wannan bayanin da Allah yayi yace wa ana tasliyatun min Allah azza wa jalla, yace wannan kaman wani rarrashi ne daga Allah madaukakin sarki gawa ga nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da annabinsa. Amma kana yalqa min mushriki qaumihi, dangane da abin da ya fuskanta daga mushrikan mutanansa, wa i'lamun lahu, kuma sanarwa ne gare shi cewa anna qaumahu min ahli shirki, waɗannan mutane nasa kafiran Qurayshawa waɗanda suke mushrikai, lan ya'du an yakunu kasairil umam alladhina kanu ala min hajihim fil kufr, suma ba su wuce tsarin waɗancan al'ummatai da suka gabata wanda suke kan turba ta kafirci ba da Allah ta'ala, wa takzibi rusulihi, da kuma ƙaryata manzanninsa, wa nadaba minhu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam ila listi nasi fi sabri alaihim, yace kawai sai Allah ya faɗaitar da annabi izuwa ga istinani, ma'ana ya koyi wato turba ta waɗancan sunnar su, wurin haƙuri akan su bi sunan ulil azmi min ar-rusul, da sunnonin waɗancan manzanni ulul azmi kamar annabi Musa, wa ikhbarun minhu lahu anna uqba maraddatihim ila al-bawar wal ala, kuma Allah ya sanar da shi cewa makomar dai waɗannan su ma alaka ne kamar yadda makomar waɗancan alaka ce. Shi yasa Allah ta'ala yake da annabi yayin da manzan Allah ko yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo ma Fir'auna da mutanansa da waɗannan mu'jizoji namu, idza hum min ayatin hakuna, sai ga su suna masu dariya ta shakiyanci da izgili ga waɗannan mu'jizoji da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalamu da ita. Allah ya ce wa ma nuri'in min ayati, Allah ya ce ba mu taɓa zawa ma Fir'auna mu nuna masa da mutanansa mu taho masa da wata hujja, mu nuna masa wata hujja ba, illa hiya akbaru min ukhtiha, face wannan hujjar da muka zo da ita ita ce mafi girma mafi bayyana fiye da wanda ta gabace ta. Ma'ana duk mu'jizar da annabi Musa ya zo da ita ga Fir'auna da mutanansa, to idan ta bayyana wanda ta biyo baya sai ta fi waccan ta farko bayyana. Lafazin wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha, ma'ana ba mu taɓa nuna ma Fir'auna da mutanansa wata mu'jiza ta hannun annabi Musa ba, face wannan mu'jizar sai ta zamo mafi girma fiye da wanda ta gabace ta. Wannan wasu malamai suka ce ana nufin wato duk mu'jizar da annabi Musa ya zo da ita to sai ta fi wanda ta gabace ta girma da fitowa fili da kuma mai bayyana a zahiri, kenan sai ta zamo wanda take mafi girma fiye da wanda ta gabace ta. Wasu malaman suka ce a'a, ana nufin duk mu'jizar da Allah ta'ala ya ba wa annabi Musa bayan ya bayyana wata, to idan ya fito da wata ita ma wannan sai ta zamo mafi bayyana ta fito fili kamar yadda wanda ta gabace ta, ma'ana ta zamo a bayyana a fili a sarari cewa tabbas manzo ne shi daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana kenan Allah ne ya aiko shi, amma duk da haka Fir'auna da mutanensa suka kangare. Allah ya ce wa akhadnahum bil adab, sai muka kama su da wata irin azaba, la'allahum yarji'una, dan su dawo zuwa ga Allah, su tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, su bar abinda suke yi na kafirci. Wannan lafazi na akhadnahum bil adab, wannan ba azabar nitsarwa bace, azabar nitsarwa da saura tukuna, nan azabar ana nufin bala'i Allah ya dora musu na azaba a gari, dan me? Dan su tuba zuwa ga Allah, su dawo ga Allah ta'ala. Bayan wannan duka an doro waɗannan azabobi da waɗannan jarrabawa sun kan gari ƙarshe, shine Allah ya halaka su. Amma nan akhadnahum bil adab ba ita ce azaba ta halakawa a nan ba, ana nufin azaba ta duniya tukuna, ba waccan ta halakar da su da aka nutsar da su a ruwa ba tukuna. Wannan wace azaba ce? Allah ta'ala ya yi bayanin ta a wani wurin inda ya ce walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun. Allah ya ce hakika mun kama Fir'auna da mutanensa da wani irin fari, Allah ya tauye su. Allah ya ce Allah ya musu wannan ne la'allahum yadhakkarun, dan su yi tunani, su dawo anya, su tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan ita ce azabar, mana domin Allah ta'ala ya ɗauke bala'i a kansu. Wannan aya tana nuna alamar da take jawo Allah ya jarrabu mutane da azaba shine mutane su kangare ma hanyar Allah. Idan suka kangare ma Allah, to Allah yana iya jarraba su da bala'i tun daga duniya, ya tsoro musu musibu iri-iri, in sun tuba sai Allah ta'ala ya ɗauke wannan musibu.
Na qalu ya ayyuha as-sahiru du'a lana rabbaka bima 'ahida 'indaka innana lamuhtadun. Falamma kashafna 'anhumul 'adaba idhum yankuthun.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalu, sai Fir'auna da mutanensa suka ce da annabi Musa, ya ayyuha as-sa'ir, ya kai wannan mai tsafi ko mai sihiri, ud'u lana rabbaka, ka roƙon mana ubangijinka. Wannan fa bayan bala'in wannan fari da musiba ta afka musu, amma sai Fir'auna da mutanensa suke kiran annabi Musa suka ce ya ayyuha as-sa'ir, ya kai wannan mai sihiri, ud'u lana rabbaka, ka roƙa mana ubangijinka, bima ahida indaka, saboda sababin wato matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi naka a gurinsa, cewa ya yayi mana wannan bala'i. Sai suka ce innana lamuhtaduna, lallai tabbas idan ubangijinka ya fitar da mu daga cikin wannan bala'i, mu kuma za mu shiryu, za mu shiryu a kan turba, za mu dawo hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana wannan Fir'auna fa da jama'arsa ne suke faɗin wannan magana ta cewa ya ayyuha as-sa'ir, ya kai wannan mai sihiri. Malaman tafsiri suka ce anan sun kira shi da suna ayyuha sa'ir, kuma suka ce kuma ya roƙa musu Ubangiji. Kaga na akwai tufka da warwara, kana cewa mutum ya maka addu'a ne idan ka yadda da matsayinsa a gurin wanda zai roƙa, haka ne? In ka yadda da mi matsayinsa a gurin wanda za a roƙa, kenan sun yadda yana da matsayi gurin Allah, kenan in sun yadda yana da matsayi gurin Allah, kenan sun yadda annabin Allah ne kenan. To in kuma haka ne, me yasa suka ce ya ayyu as-sa'ir, kuma suka kira shi kuma da wannan lafazin? Malaman sabili sun tattauna dangane da wannan me yasa. Wasu suka ce wato sun kira shi da sunan sa'ir, tare da cewa kuma kalmar sa'ir din nan tana kore abin da suka nema a bayan kalmar sa'ir din, domin sun ce ud'u lana rabbaka, kaga ta kore wannan abin. Wasu malamai suka ce sun faɗi haka ne saboda su a wancan zamanin duk malami ƙwararre wanda ya kai ƙwarewa ya zama mahiru ana kiransa da wannan suna na as-sa'ir. Wannan ɗaya daga cikin maganganun malamin tafsiri kenan, wannan shine abin da Imam Tabari ya tafi a kai, cewa su a lokacin ƙwararren masanansu ana kiransu da wannan sunan. Suka ce ai shi yasa lokacin da Annabi Musa ya jefar da sanda, Fir'auna ya ce to aje waba'asul mada'ini hashirin ya'tuka bi kulli saharin alim, mana aje a nemo duk wasu masana wanda suka kai matsayinka su zo a buga. Wasu suka ce wannan shine ma'anar kenan kalmar as-sa'ir din, anan ba ma'anarta aibatawa ba a gurinsu kenan a wannan ma'anar. Ma'anarta ma'ana wani ƙwararren masani, to ya kai wannan ƙwararren masanin kenan sai yadda Annabi Musa masani ne ƙwararre, roƙa mana Ubangijin ka ya fitar da mu daga bala'in nan da aka ɗora mana. Wannan shine magana ta farko. Magana ta biyu, wasu suka ce sun faɗi wannan ne as-sa'ir a cikin riyawar mutanensa, ko kuma mai riyawar Fir'auna da jama'a. Ana Fir'auna da jama'arsa gani suke Annabi Musa kawai matsafi ne, sai zama kalmar as-sa'ir tana nan a matsayin ma'anarta. Ma'ana sun faɗa ne saboda abin da suka ga ya bayyana a hannunsa na mu'jizozin, suna ganin in ba matsafi ba wanda zai wannan, shi yasa kawai suka kira shi da wannan sunan. To su kuma a gurinsu suna ganin akwai wata babbar alaƙa tsakanin mai tsafi da kuma Ubangiji, domin shi yasa mafi rauna yake ganin matsafansa kamar mai su ma wasu na musamman ne. Saboda haka shi yasa suka ce to roƙon mana Ubangijin naka da kake cewa ya aiko ka ai mana kaza. Ma'ana kenan wato sai ya zama as-sa'ir ala babi ha kenan akan babin. Wasu suka ce a'a, cewa da suka yi inna na la mu'taduna bayan sun ce ayyu as-sa'ir, kawai sun faɗa ne amma ba wai dan da gaske suke ba, dan shakiyanci kawai, suna ganin kaman ba za a yaye din ba. Saboda haka to roƙon mana shi Ubangijin naka in yaye mana za mu shiryu, sun faɗa ne kawai dan gaske ba wai za su yi imanin ba ne, saboda gani suke ba zai yiwu ba. Masu magana ta huɗu suka ce a'a, shi Fir'auna da mutanensa suna da wani irin kaifin harshe da faɗin magana mai zafi da muni akan duk wanda baya kan tsarin abin da suke kai, shi yasa sun faɗi wannan ne shi ma domin munanawa da faɗin mummunan magana ga Annabi Musa don su fusata shi. Mana shi yasa suka ce ne ud'u lana rabbaka ya ayyu as-sa'ir. To koma menene dai duka waɗannan, zaka ga Fir'auna ya faɗi abin da ya faɗa don me ya musguna ma Annabi Musa, ya faɗa don me ƙaryata shi, duk wannan ya tabbata ya faɗi duk ire-iren waɗannan maganganun. Saboda haka ba abin mamaki bane ya ɗauki duka waɗannan fuskokin. Mana suka ce ya kai wannan mai tsafi roƙon mana, ko wannan mai sihiri ka roƙa mana Ubangijinka bima ahida indaka. Lafazin bima ahida indaka, saboda sababin wato matsayin da kake da shi, wato darajar da kake da shi a gurinsa, ma'ana saboda sababin wato wasiya da Allah ta'ala wato ya tabbatar da ita gare ka. Me ake nufi da ahida indak? Wasu malamai suka ce saboda sababin abinda ka gaya mana cewa in mun tuba zuwa ga Allah zai yaye mana bala'in da ake ciki, wannan shine ahida indak, wasiyar da Allah ya maka kenan. Saboda sababin wasiya ko alƙawarin da Allah ya maka cewa in mun tuba za a ɗauke mana bala'i, to muna roƙonka ka roƙa mana shi ya yaye mana, mu kuma za mu tuba. Wasu suka ce a'a, bima ahida indak, saboda sababin wasiya da Allah ya yi maka na cewa kai mai da'a ne, mun san in ka roƙe shi zai amsa maka. Wasu suka ce a'a, saboda sababin wannan annabtar da ka ci, kai annabin Allah ne, to ko dan wannan a yaye mana tukuna, mu kuma za mu yi imani. Wasu suka ce a'a, saboda sababin imaninka da ma'alikinka da gaskatawar da kai masa, mu kuma ka roƙa mana shi, in yaye mana za mu yi imani. Wannan me yake nunawa? Yana nuna ashe Fir'auna da jama'arsa sun yadda Allah baya yin abu sai in an yi tawassuli gurinsa da kyawawan ayyuka. Idan mutum bai zo da kyakkyawan aiki ba, Allah ba zai fitar da shi daga bala'in da yake ciki ba. Shi yasa suka nemi, kuma su sun san ba su da kyawawan ayyukan da za su iya tawassuli da shi gaban Allah har a fitar da su daga bala'in da suke ciki. Shi yasa sai suka nemi annabi Musa, shi da yake da kyawawan ayyuka gurin Allah, wanda za a iya amfani da su ya roƙi Allah, Allah ya kalli wannan ayyukan ya yaye wa mutane, shi ya roƙa musu Allah. Kaga wannan yana nuna sun yadda annabi Musa musulmin kirki ne, kawai kangara ce da shegantaka za ta sa ba za su yi imani. Allah ya kiyashe mu. Shi za suka ce bima ahida inda, saboda sababin wasiyyaci ko alƙawari da kake da shi a gurin Ubangiji, ka roƙa mana shi ya fitar da mu daga bala'i, mana ɗauke musu wannan farin da wannan tawayar kayan abincin da wannan bala'in da suke ciki. Su kuma suka ce inna na lallai tabbas mu la mu'taduna, wallahi za mu shiga. Kaga nan ga tawkidi, inna na ga lamul qasami, la mu'taduna, wallahi idan har ya yaye mana, wallahi mu kuma za mu yi imani, za mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, za mu koma ga Allah. Kuma ƙarya suke yi. Allah ta'ala ya ba mu labari makamancin wannan a wata surar, inda ya faɗi abinda suka yi. Allah yake cewa wa qalu, suka ce da annabi Musa, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin, suka ce duk wata aya da zaka zo da ita, duk wata mu'jiza da zaka zo da ita, kai mana sihiri dan mu yadda, ba za mu taɓa imani da kai ba. Shine Allah yake faratalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a waddama ayatin mufassala, aka turo musu ruwa sai zama ruwa ya mamaye su ko'ina. Bayan nan sai mai addama jini, ko ruwa suka ɗebo daga cike rijiya sai zama jini. Waljara da dafari ta cinye musu duk abin da suke da shi na amfani. Waljara da waddafadi'a, sai kuma mai kwaɗi. Waddama sai jini. Allah yake ayatin mufassalati, ayoyi ne filla filla, amma fastakbaru suka yi girman kai. To kaga kenan, bayan duk sun yi wannan girman kan, sai Allah ta'ala ya ce walamma waqa alaihimur rijzu, yayin da wannan musiba da azaba ta duniya ta afka musu, kalu sai suka ce ya Musa, ya kai annabi Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida inda, kaga kamar yadda suka faɗa anan, ka roƙa mana Ubangijinka saboda sababin wannan wasiyyaci da alfarma da kake da ita a gurin shi Ubangiji. La in kashafa kashafta annar rijiza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani Isra'ila, suka ce in dai har aka yaye mana, wallahi za mu imani da kai, kuma za mu kyale bani Isra'ila da kai, ba za mu ci gaba da azabtar da al'ummarka ba. Amma Allah ya fala ma kashafna anhum ar-rijza idha ila ajalin hum balighuhu idha hum yankusuna, Allah ya ce yayin da muka yaye musu wannan masifa suka kai ga wani lokaci, kawai sai suka warware. suka ce ba za su yi imani ba.
To shi ne a nan Allah ta'ala yake falamma kashafna anhumul azaba,
yayin da muka yaye musu wannan azaba na fari da rashin abinci, suka dawo ayyacinsu, suka samu abinci, suka ci, suka koshi, idza hum yankusuna. Allah yake sai ga su suna sun zama masu warware alkawari, sun yi mi'ara koma baya, sun ki yin imani wato da ma alkawarin da suka yi. Kaga wannan ya nuna alkawarin da suka yi dama na ƙarya ne da zuciya ba. Shi yasa ana fitar da su daga cikin bala'in da suke ciki sai suka kangare. Wannan ba za mu ga wannan halin yayi daidai da halin Qurayshawa. Shi yasa Allah ya buga manzala misali da nan. Su ba lokacin da suka kangara mai manzala yayi a Makka, sai daga hannun shi Allahumma ij'al alaihim sinin kasini Yusuf. Allah ka ji suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya duba zumuncin da ke tsakanin su, ya roƙi Allah, Allah yayi wannan bala'i. Sun tuba, su ba za su yi imani. Manzala ya daga hannu ya roƙi Allah, kuma Allah yayi musu. Shine Allah ya ba mu labarin surar gaba da zamu ji. Rabbana kashif annal azaba inna mu'minun. Allah ka yayi mana wannan azaba, za mu yi imani. Ana yayewa suka dazo wai suka ci wannan. Shine Allah ya ce to su ma kamuna yana zuwa, yawma nabtushil batshatil kubra. Shine aka wannan babban kamun a Badar aka kashe shi. Inna muntaqimuna. To kaga nan ma akwai kamanceceniya tsakanin abinda waɗannan Fir'auna da mutanansa suka yi da abinda Qurayshawa suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya ba manzala labari dan ya ji ba shine farau ba. Akwai wasu su ma haka suka fuskanta, ya kwantar da hankalinsa ya ci gaba da da'awa, irin abin da aka yi ma waɗancan su ma irin abin da za a yi musu ke. Ina fata an gane. Na'am.
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون.
بيان الله تعالى يا ياي مسوانا بلائي ده سكي تكي سيسك قوم زوا غكابريك فرعون ده متى ننسى سيسك قوم زوا غكانجارا suka ki imani da Annabi Musa, bayan kuma sun masa alƙawarin cewa idan fa Allah ta'ala ya yaye musu, suka ce lalle za su kasance cikin shiryayyu. To amma ƙarshe da aka yaye musu kuma sai suka kangari. Daga cikin kangarar ma sai Fir'auna ya fara alfahari cikin mutanensa, yana saƙama. Allah ta'ala ya ce wanada fir'aunu fi qaumi, fir'aunu ya yi kira a cikin mutanensa, ma'ana ya yi kira jama'ar Saƙiɓawa, ƙabilar sa kenan, yana mai alfahari da taƙama, ya yi kira cikin mutanensa. Kala ya ce ya kaumi, ya ku mutanena, alaysa li mulku misra, wai mulkin ƙasar Masar ba a hannuna yake ni kaɗai ba, ni ne mai mallakar Misra, mai yin abin da na ga dama. Wa hadhihi al-an'aru tajri min tahti, kuma waɗannan ƙoramai baki ɗaya suna gudana ne ƙarƙashin ikona. Afala tumsiruna, wai ba ku gani ne? Ku duba ku gani, ni da nake da irin wannan ikon, ina zan bi wani wanda bai da komai? Ba na Annabi Musa kenan. Kaga dagawa ta dawo kenan. Ma'ana abin da yake nufi lokacin da ya kira mutanen nasa, yana wannan alfahari, yana cewa da su ne ba ku ga cewa mulkin ƙasar Masar baki ɗayansa a hannuna yake ba, kuma waɗannan ƙoraman, ana nufin ƙoramai a nan waɗanda suka rarrabu daga asalin kogin ne, mana ƙoraba ce ta farko ta teku ta kogin Nilu shi ne yake Masar. To amma sai ya zama kogin da ya taho sai ya rarrabu, wannan yayi nan, wannan yayi nan, shi yasa sai aka kira waɗannan rassan wanda tushensu daga kogi ɗaya ne, sai aka kira su da suna mai al-anhar, duba da wannan rassan da yayi, wannan yayi nan, wannan yayi nan, wannan yayi nan, amma an ka kalli kuma cibiyar asalin tushen ruwar abu ɗaya ne. To sai ya ce cewa da su waɗannan ƙoraman
waɗanda suka rarrabu daga kogin Nilu duka waɗannan koraman ta jirimin tahti suna tafiya ne fa ƙarƙashin ikona a hannuna suke wasu cikin malamai tafsiri suka ce anan yana nufin wato a hannunsa suke da ikonsa suke tafiya shi yake ba su umarni yake rarraba su dan ya nuna shi dinnan fa shi abin bauta ne wasu suka ce a'a abinda yake nufi min tahti ma'ana shi yake sawa a rarraba waɗannan ruwan ga ma'aikatansa da yasa suke kula da wannan saboda haka dai ikon dai nasa ne in wani ya kangare zai iya hana shi ma'ana yana so ya nuna gaba ɗaya ikon Masar da mulkinta gabanta cikinta dabanta shi yake da iko 100%. Ya za a yi shi da yake da iko 100%. Kuma ya zo ya bi wanda bai da komai baya mallakar komai bai da ikon komai wa annabi Musa ke kaga wannan alfahari ne bayan an fitar da shi daga bala'in da yake ciki sai ya dawo kuma yana cika baki ba nan ma haka ya tsaya ba sai ya ce afala tubsiruna wai ba ku gani ne sai ya ƙara da cewa am ana ka karanta bismillah
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين
كيف الأول يأتي أم أنا خير أم أنا بمعنى بل ma'ana kamar yana cewa bal ko bar wannan zance ana khairu ni fa shin ba ni ne mafi alheri ba min hadha alladhi huwa mahinun daga wannan wanda yake kaskantacce wala yakadu yubin wanda ko bayani bai kasafe yake iyawa sosai ba da waye wato ba a taɓa tantiri a duniya irin Fir'auna ba cikakken tantiri ne lamba ɗaya wa'annan bu Musa yake gaya fa wannan magana ma'ana kaga da yake mutanen su kuma wawaye ne kawai duniya suke kallo sai su gamsu saboda sun ga ya tabbas yake faɗa a ji komai shi yake yi wannan kuma bai da komai sannan kuma tabbas sai annabi Musa ya haɗu da 'yar matsala ta wato bayani a baki shi za ya ce am ana kai bal ku bar wannan magana ba ni ne mafi alkhairi ba min hadha alladhi huwa mahin daga wannan wanda yake kaskantaccen domin almahinu kaskantacce rarrauna wanda kuma wala yakadu yubin wanda ma baya iya bayani kaga kenan da wa yake da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake wannan shegantakar tasa lafazin wala yakadu yubin wasu cikin malamai suka ce Fir'auna yana faɗa ne ga annabi Musa wani abu da ya same shi dangane da harshensa wanda baya iya fitowa ya bayani wani lokacin sosai ma'ana wani lokacin ne sosai ma'ana wurin bayanin yana ɗan samun matsala a harshensa har shi ya sa ma lokacin da aka naɗa shi annabta ya nemi mai a haɗa shi da ɗan uwansa annabi Haruna shi ma a bashi annabta ya ce Harun huwa afsahu minni lisanan haka annabi Musa yake Allah to ka haɗa ni da ɗan uwana annabi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya rid'an Allah ka aiko shi tare da ni sai aka ce to kai ma ɗan uwan naka an bashi annabta shi za har malaman tafsiri ce cewa ba a taɓa samun wani a duniyan nan da ya amfani ɗan uwansa irin annabi Musa ba ko akwai a bashi manzanci ya ce Allah yayana shi ma a bashi sai aka ce shi ma an bashi to yanzu wani ko miliyan ɗaya aka bashi ba zai ce a ba yayansa ba to sai suka ce wannan abin yake ishara zuwa gare shi
wa'annan Musa baya iya ma fito da bayanai tilla-tilla, to kuma shi ne za ku bari, ku banni, ku je ku umbar komai na wa'in bishi. Kaga yana so ya nuna musu annabi Musa bai cancanci a bishi ba. To anan wasu daga cikin malamai suka ce, to anan ya za a yi kuma da waɗancan ayoyin, ai annabi Musa ya roƙi Allah a gyara harshen nan nasa, kuma Allah ya amsa. Dan mai a suratul baqara ya ce, rabbi shira'a li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani, Allah ka warware wannan daurin da ke harshe na, yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katiran wa nadhkuraka katiran innaka kunta bina basira. Mai Allah yake gaba, qad utita su'laka, abinda ka ruba an baka, kaga hadda warwarewar wannan. Sai malamai suka ce, Fir'auna ya san annabi Musa ko a lokacin ya fi shi fasaha, to me zai faɗa? Suka ce, yana faɗin baya ne don ya aibata shi. Ka san ɗan adam yana da wannan shigancakar wani lokacin, idan ka zo kana bayar ce da Allah gari tsohon fa badukun nan ne ba, wasu ya tuno maka wani bayani can ba, to baduku yanzu ba shi ba ne ko ba haka ba ne? Ko a ce wanda ya fito da a karkara ce daga gidan mahauta bai fito, wai ai wani aibi ne ka fito gidan mahauta a karkara, sai a ce shi ne ke wannan magana dan gidan mahautan nan ne ba. Kaga wai wai ana so a taɓo baya wai sai an aibata ka lalle-lalle. Suka ce to abinda yake so yake na, amma waccan maganar ai Allah ya ce an baka, kuma Allah ya ce an yi an gama an yi, ma'ana kenan Fir'auna ya san cewa annabi Musa yanzu babu wannan abu. Sannan kuma suka ce abu na biyu, abinda zamanin Fir'auna mutanensa suka fi ya fi ɗaukar hankali shi ne abinda yake wannan sihirin da mutane suke tsafi, ba bayani na fasahar baki ba. Shi ne za a game sai Allah ya ba wa annabi Musa mu'ujiza daidai da irin waɗancan tasu don ya galaba a kansu. Amma al'ummar manzala suka ce, buga misali da al'ummar manzala su kuma da yake fasaha ce ta harshe, sai Allah ta'ala ya ba manzala Qur'ani, su kuma ba suna jin sun kai matuƙa wurin fasaha, su kuma Qur'ani ya gigita su saboda kowa gwargwadon abin da, saboda haka zake nan ya jefa annabi Musa da aibin wai bayani a baki, kawai ya yi ne domin kawai cin fuska, amma shi ya san ba haka ba. Ina fata an gane. Ma'ana kenan to na fahimta. A'a ai ina buga misali ne kan wasu in suka tashi sharri haka suke, sai a kalli sana'ar mutum zai ce wane, sai a kalli ba wai ai bata sana'ar ake ba fa. Sana'a ce wadda take muhimmiya, kuma hasali ma tana cikin sana'a da take gina tattalin arziki. Amma za ka samu akwai mutanen da in suka tashi sharri sai a ce ɗan kaza ne. Har gobe a karkara in ka shiga wasu lunguna ko wanda in ka fito daga wani gida ko kuna wata sana'a ba za a baka aure ba. Dan na taɓa tambayar wani dattijo a wani ƙauye, ya ce ai wai saboda duk masu wannan ɗin suna da kaza suna da kaza, ko ba haka ba ne? Haka yake? Har gobe akwai karkarar da in ka shiga za ka ga in mutum yana wani abu ko wata sana'a, akan wannan sana'a sai a hana iyalinsa aure, ake aura daga gurinsa ake aura masa. To me laifin sana'arsa? Ba laifi ba ne, sana'a ce. Amma ana ganin wai wani aibi ne a haɗa ma zuriya da shi. To su ma nan Fir'auna yana faɗin wannan cewa wato shi baya iya bayani, kaga yana so ya aibata shi da wancan abin da ya riga ya wuce. Tunda ya roƙi Allah, Allah ya mi ya yayi masa, tunda Allah ya ce mun baka abin da ka roƙa, kaga kenan har harshen ma Allah ta'ala ya mi ya gyara masa. Ina fata an gane. Ma'ana kenan dai yayi wannan ne domin kawai aibata annabi Musa alaihi salatu wassalam dangane da wato abinda yake kiransa zuwa gare shi na cewa ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kuma ya ci gaba da cewa falawla ulqiya alaihi aswiratun min da,
to me ya ana inda annabin Allah ne da gaskiya mai ya ana a saukan masa da awarwaro na zinariya wanda zai dinga daurawa a hannunsa yana kwalliya yana ado da shi mana da annabi ne da gaskiya ai ba za a bar shi a cikin talauci ba me ya ana ba ai masa ruwan waɗannan wato gwalagwalai na awarwaro wanda zai dinga kwalliya da shi yana ado ba aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarinin koko da annabi ne na gaskiya mai ya ana bai taho tare da mala'iku ba mana mala'iku su taho tare da su tare da shi wasu haɗe da wasu wasu haɗe da wasu su ba da gaskiya da tabbatarwa cewa annabin Allah ne shi na gaskiya kaga duk wannan abu ne wanda yake faɗa wanda ba dalili bane domin annabawan da suka gabata annabi Musa su ba su zo da irin wannan ba kuma Allah ya faɗa a wani wuri da suke cewa laula unzila alaihi malak suka ce me ya hana ba sauko da annabi Muhammadu mala'ika ba Allah ya ce walau anzalna malakan da za mu saukar da mala'ika ciki imani la qudiya al-amru halaka su za'i wa hum la yunzaruna ko zahir ta musu ba za'i sannan sai Allah ya ce kuma walau ja'alna malakan da kuma za mu sanya mala'ika din to Allah ja'alna rajulan dole ya zama a sufan mutum tunda ba za su iya ganin sa a sufansa ta mala'ika ba to in kuma ya zo a sufan mutum ya ce ni mala'ika ne wannan annabi ne na gaskiya wala labasna alaihim ma yalbisun sai shi su ba su yarda wannan shi ba mutum kuma haka bane kaga dai abin ya ƙara fitowa dai an je dai an dawo to kaga kenan cewa wai a hado shi da mala'iku wasu na hada da wasu wasu su biyo bayan wasu suna goyen baya suna tabbatar da cewa annabin Allah ne na gaskiya kaga wannan magana ba haka take ba kawai sun faɗa ne dai a tunaninsu saboda su kangare ma wato kiran da annabi Musa yake kuma shi Fir'auna ya faɗi wannan ne don ya wofantar da hankalin su waɗancan wato bani Isra'a abin nan ƙibdawa su ƙi yarda da annabi Musa alaihi salatu wassalam shi za ce fa laula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarinin fastakhaffa qaumu wani lokaci yayi sai mun kwana a daji kuwa to mu tsaya nan ma'ana dai Fir'auna yayi wasa da hankalin mutanensa kuma ya mi yarin jayi su Allah kiyaye to jiya a taimakon da aka samu an samu naira 8,000 Allah maɗaukin sarki ya saka da alkhairi a ƙofa dai tana nan a buɗe ƴan uwa dangane da mara'in nan lokaci bana ƙara ja yau muna 13 kaga nan da ƴan kwanaki za a ce za a yi ƙoƙarin rabon wannan tallafi na mara'u Allah ya saka da alheri ya sa mizani